l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16.1.25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani tare da Aniya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A cikin shirin za a ji cewa hukumar yaki da fatauci yan Adam ta ci doka ta bai daya a Afirka ta yamma za ta magance kalubalen. Mutan Omok a jihar Rivers na fama da ambaliyar ruwa mai tsananin gaske. A Damagaran kuma mutane ke bayyana damuwa ga tsarin wani asibiti na kula da jarirai da aka haifa bayan yi wa uwayensu aiki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci taimakawa da bayanai don maganin miyagun iri. Yau Laraba muna da shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'azu kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridun Kamaru. Farko ga labarin ran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana hujjojinsa na janye sojojin kasar daga Afghanistan bayan kwashe shekaru 20 a cikin kasar suna yaki da yan kungiyar Taliban tun a shekarar 2001. Ba mu da buƙatar ci gaba da yaki da ya kamata a ce ya ƙare tuntuni a cewar Biden lokacin da ya kwashe kimanin rabin sa'a. Yana wani jawabi daga fadar White House ya kuma kara da cewar naki na amince da ci gaba da yaki na tsawon shekaru 20. Ya bada misali da makudan kudade da Amurka take kashewa a yakin, inda ya ce akalla sojoji 2,461 aka kashe a yakin, kana wasu 20,744 suka ji raunuka. Haka zalika ana kashe kimanin dala miliyan 300 a kowace rana. Amma ya kara da cewar ya kamata mu maida hankali kan wasu sabbin barazana da suke bullowa a fadin duniya, ko dai daga wasu 'yan ta'adda daga nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya, barazanar tattalin arziki daga China ko Rasha. Yakin Afghanistan wanda tsohon shugaban Amurka George W. Bush ya fara, wanda ya daidaita Afghanistan da kuma lalata wurare da ake bawa 'yan alka'ida horo, wanda suka kai hari a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar 2001, wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 300. Hukumomin Saudi Arabia sun bada wata sanarwar cewa wani hari da 'yan tawayen Houthi suka kai na wani jirgi mai sarrafa kansa a ranar Litinin ya yi sanadin jin rauni ga wasu mutane 8, kana ya lalata wani jirgin 'yan kasuwa. Da fari dai sojojin da Saudi ke jagoranta wajen yaki da 'yan kungiyar Houthi da ke kasar Yemen sun ce sun tare jirgin na 'yan Houthi wanda ya auna tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Abha. Tashar talabijin ta El Kabari ta ce an cafko wani jirgi mara matuki na 2, amma baraguzansa sun raunata mutane 8 tare da lalata jirgin farar hula a cikin filin jirgin. Babban shugaban tashar jirgin saman Ahmad Al-Qatani ya ce mutum ɗaya yana cikin mawuyacin hali, kuma dukkan waɗanda suka jikkata suna samun kyakkyawar kulawa a asibitin yankin. Qatani ya ce filin jirgin saman dai bai rufe wani tashi ko saukan jirgi ba, amma sun ɗan tsagaita aiki na ɗan wasu sa'o'i. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wata kotu a jamhuriyar Congo ta tabbatar da hukuncin fyaɗe da aka zartar akan wasu 'yan sanda takwas da sojoji 11 kamar yadda wani jami'in kotun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata. Hukuncin wanda aka yanke a ranar Litinin na nufin za su yi zaman gidan kasu na tsakanin watanni 12 zuwa shekaru 20. An yi fyaɗen ne musamman ga ƙananan yara, a cewar kotun da ke lardin Kibok ta kudu da gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai fama da tashin hankali. An kuma umarci masu laifin da su biya tare kuɗi da ruwa. Wannan shari'a ɗaukaka ƙarar ta zama abin koyi game da 'yancin mata, abinda Innocent Mayambi Sangala, babban jami'in kotun, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukuncin na Congo ya kasance mai tsauri game da fyaɗe, musamman abin da ya shafi ƙananan yara. Waɗanda abin ya ritsa da su sun haɗa da yara masu ƙananan shekaru da suka haɗa da 'yan watanni 3 zuwa watanni 17, da mata da aka raba su da mazajensu ko aka yi musu fyaɗe a gaban 'yan uwansu da ƙannansu. Wani ɗan majalisar wakilai ta Amurka, ɗan jam'iyyar Republican Michael McCaul, ya kira gazawar gwamnatin Amurka ta rashin kwashe wasu 'yan jaridar Amurka da ke Afghanistan a matsayin abin kunya, wanda ya ce akwai buƙatar yin hakan kamun ficewa daga ƙasar. Wannan babban abin kunya ne, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta kwashe dukkan 'yan ƙasarta da ke Afghanistan, amma ta bar ɗaruruwan 'yan jarida tare da iyalansu, abinda ɗan kwamitin harkokin ƙasashen waje ya rubuta kenan a cikin wata sanarwa a jiya Talata.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yayin hukumar yaki da fadaucin mutane a yankin Arewa maso yamma ta kafa kwamitin ɗaukar matakan yaki da wannan ƙalubale, jami'an sun bayyana mahimmancin kafa tsari na bai ɗaya da zai taimaka wajen rage fadaucin mutane a yankin Afirka ta yamma. Da Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Cikin makonni 4 da suka gabata, jimlar mutane 117 jami'an hukumar suka ceto daga hannun waɗanda ke yunkurin safarar su zuwa ƙasashen da Faransa da Italiya da ke nahiyar Turai.
Wani pastor ne zai same ni wayi in je Libya. To shi ne ranar nan wani ya kira ni da safe wayi in tashi in zo Kano. Wayi na zo Kano sai in kira shi.
My neighbor first was asking me, are you going to travel? As I said yes. I said to you, I said Libya.
Hukumar ta Naftif dai ta ce masu yin kurin fataucin mutanen sun so yin amfani da barayin hanyoyi ne a jihohin Jigawa da Katsina domin safarar waɗannan mutane, waɗanda galibin su samari ne da 'yan mata, kuma 80 daga cikinsu an yi nasarar kubutar da su ne bisa tallafin jami'an 'yan sanda na Jamhuriyar Nijar.
A duniya shi ne na uku wajen samun gurɓataccen kuɗi masu riba, ƙaramin riba. Agent ne a kowace ƙasa akwai su. Grup ne na mutane masu ƙarfin ciya waɗanda suke da alaƙa da masu mulki na duniya baki ɗaya. Yaƙi da su sai kamar yaƙi ne da eguwa da manyan bindigogi da Allah daga cikinsu.
Muhammad Ali Mashi kenan tsohon kwamandan Shia a hukumar Naftif ta Najeriya. Naftif ta ce jami'anta sun cafke mutane 5 da take tuhuma da hannu wajen safarar su zuwa ƙetare. Malam Abdullahi Babale shi ne kwamandan hukumar mai kula da Shiyar Kano.
Shugaban wannan hukuma Sanata Bashir Lado, wanda ya bada umarnin cewa lalle mu yi kokari mu buddiddigin wannan abu, Allah ya bamu nasara. A ciki abin da ya faru shine sai muka samu mutum 4, 2 su ne suka yi movement na wayannan mutane guda 8, su ne suka yi safarar su zuwa ƙasar Nijar. Sannan kuma mutane 2 su mun same su da mutum 6, wato a nan Katsina aka same su da taimakon 'yan sandan jihar Katsina. Sannan dukkanin sun fito daga kudancin Najeriya, dukkanin su za su bi ta Nijar ne zuwa ƙasashen ƙetare Turai.
To amma Muhammad Ali Mashi ya ce akwai buƙatar ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma su samar da doka ta bai ɗaya domin tinkarar wannan ƙalubale.
Mu Najeriya mun yi Naftif, Nijar ba su yi Naftif ba, Chad ba su yi Naftif ba, Kamaru ba su yi Naftif ba, Benin ba su yi Naftif ba. Idan ka shigo Najeriya ne kai laihi, idan ka keta da Najeriya ba laihi ba ne, ba tunda ba su da dokar da ta hana abin. Sai dai a koma a bi tsarin daidaito na ƙasa da makwabciyar ƙasa, a samu doka wadda ta bai ɗaya. Na hana, Nijar ta hana, Benin ta hana, Mali ta hana, duk wanda ya shiga aka kama shi a can duk ana iya masa yar'a bai dai kidan ba ma sai an dawo da su ba
wani kware-kwaren bincike da hukumar NAPTIV ta yi ya nuna fatara da talauci da kuma rashin aikin yi na cikin jerin matsalolin da miya guke amfani da su wajen yaudarar samari da ƴan mata a Najeriya su yi safarar su zuwa kasashen ƙetare Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Mutan Omok a garamar hukumar Umuaku a jihar Rivers na cikin gagarumar damuwa ta ambaliyar ruwa. Kusan za a ce mutanen sun rasa mahallansu inda suke yanayi na garari. Wakilin mu a birnin Fatakwal Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoton.
My name is Comrade Matijigi. We have a very bad situation right now on the flood going on in Rivers State like Omok beside me.
Tunana Matio yace a nan jihar Rivers wannan matsala ta yi kamari ta ambaliyar ruwa kusan kuma duk karar Allah muna fama da wannan matsala yace ambaliyar ruwan da kan kazamta musamman a karamar hukumar mu ta Omok da kuma sauran sassan yankin an ware wata makarantar secondary a nan garin Omok inda jama'a za su ci gaba da fakewa shi kuwa wannan dake da suna George yace
Comrade George Binoye the flood is seriously affecting our area
yace abinda zan iya cewa shine ambaliyar ruwa musamman a karamar hukumar Oduwa yayi mummunan illa ga bin gidaje kuma kawo yanzu hukumomi ba sa daukar matakan da suka gabata dan gudun hijira na ci gaba da kasancewa a sassa daban-daban na Okobo shi ma basaraken yankin na Omok mai martaba Eze Monday Odu yace
As you can see, I am of Obisima community, one of the 27 communities in Omok.
Yana cewa ne kamar yadda ka gani, yankin mu na Omok na daya daga cikin yankuna 27 dake fama da matsalar ambaliyar ruwa. Idan ka kalli sauran yankunan na jihar Rivers, yankin Omok yafi tsananta na matsalar ta ambaliyar ruwa kuma matakan da hukumomi ke dauka al'ummomin yankin na Omok basu gani ba a ƙasa kuma yanzu haka mutane da yawa sun rasa gidajensu kuma ita ma hukumar da ke bada agajin gaggawa ta nema ba ma ganin tana aikin ta yadda ya kamata misali akarin cewar mun sha kai koke-koken al'ummar Omok amma dai kwalliya bata biya kudin sabulu ba
I've been one of the persons that have been trying to relate us with NEMA
hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta cicini ta fara aikin ta Musa Wilson Barondo shine babban jami'in hukumar a yankin na Niger Delta.
Rainfall is predicted to be normal to above normal, and these are the characteristics that bring flood eventually.
Yana cewa ne mun riga mun tantance kananan hukumomi da jihohin da za su fada cikin gararin ambaliyar ruwa a yankin na Niger Delta kuma kawo yanzu muna kokarin tantance inda za mu tsugunar da su bisa la'akari da cewa yankin na Niger Delta yanki ne mai wuyar sha'ani dangane da bala'in ambaliyar ruwa Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a da makarantar jamhuriyar Niger Babban asibitin uwa da yaro da ake ce ma Mary Enfant na da wani tsari na kula da lafiyar jaririn da aka ma iyayensa fida sai dai hakan na haddasa rashin fahimtar juna tsakanin su da masu jinya Tamar Abari ta aika mana da rahoto
Dr. Eze Hadiza ita ce mai kula da lafiyar jarirai a babbar asibitin uwa da yaro wanda ake ce ma Mary Enfant ta nan da magaran ta faɗi dalilan su na raba jinjiri da uwa a lokacin aihuwa
Santar Mary Enfant wuri ne da ake samun mata da suke matsala aihuwa cikin mace goma da ta zo nan ta aihu wata kila mace guda kadai ta aihu da kanta da sauran aiki ne aka musu hoshi ne aka musu don kuma can da aka ma hoshi tana bukatun daidai bayan hoshi a kula da ita da kanta don ku yaro ko baya da komi yazo da bai zo da matsala komi ba yazo lahiya lau ita uwa yaron bai iya zamnawa kusa da ita sai a kawo shi don wajen mu ne wala mu aje shi ko dama aitin aihuwa an sa shi bisa jikin uwa an gwada mishi nonon uwa tunda a lokacin nan uwa ba ta da magado kenan waɗanda suke tare ita suna nan a hili suna jira komin ta ya zama daidai sanin sai a bata gado na jiya to wannan lokacin ne muke daukan yaran da basu da komi mu aje wajen mu sai an kare kulawa da uwa an an bata gadon jiya sai kenan sai mu bata danta
Dr. Hadiza ta ce wasu dabi'u na masu jinya ko abubuwan da suke dura ma jinjirai wanda ta ce na iya kawo matsaloli.
In aka ce a ba wa'annan ɗan jiya yaro kana a shirye shi su ba iya taya suke wajen uwa suke shan nono ba. Yaro ya so shan nono ka gani abin da ake ba shi an ba shi ruwa, ruwan sukari, ruwan lemu, har da lefik. Ba ma wacce madara ta bebe ba wannan ya kararrama lefik lai concentrate nan shi kire lefik shi wannan ko na dabbobi. Kuma yaro yana a cikin hirin likita iska da sahi da zanzahi ne in sai yana ban kada shi da an huddo uwa sai zo ce mun ai an huddo uwa in da yaron da lahi shi ne daga nan takin ki nake ba da yaro akai shoshin oshi sai mutoto ko aje shoshin oshi in wanda ya kamata a ci gaba da mishi allura ne sai mutoto lokaci kaza da lokaci kaza ne nake allura kuna maido yara a wanga lokaci a musu allurar su a musu aiki.
To sai dai mafi yawa iyaye ko masu jinya na kokawa da likitocin duk da amfanin da likitocin suka ce hakan na da shi
banda uwa da uba ba mun barin kowa shiga kuriya daki nan na shinshire babban rashin fahimtar daga nan ne take tunda ba a samu a shiga a ce wai sai a ce an zo gani sai an ga wahi an zo an shiga an ga jariri jaririn da ke da matsalar numfashi yana cikin magani me zaka ta gani gare shi kuma mun ce muku jariri yana da rauni don ku ba kowa ki iza abin nan ka kwaso daga gari ka tawo ki wannan ka zo ka dauki jariri ko ka zo ka tsabi sakan shi ba ba mu permitter ki haka nan sai sa mutane ba su fahimtar mu kuma akwai wa'ansu yara da ko sun zo alamun sun zo lahiya launi amma akwai abubuwa ni wata uwa haya ta fushe wuni guda wuni bi hal wuni uku kenan wannan yaro yana cikin hatsari.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci jama'a su riƙa taimakawa da labaran da za su kai ga ratsawa da miyagun iri. Shugaban na magana kan fitinar filato da kisan gilla ga matukin jirgin sama a Kaduna. Umar Faruk Musa ya aika mana da wannan rahoton.
Shugaba Buhari dai ya yi wannan kiran ne a daidai lokacin da ake juyayin kashewar da waɗansu 'yan ta'adda suka yi wa Abdulkarim Bala na Allah wani matuƙi jirgin sama kuma ɗan majalisar dattawa na Najeriya Bala na Allah da kuma irin fitintunin da aka yi na baya-bayan nan a garin Jos wanda ya ja hasarar rayukan mutane da dama duka dai ta hannun 'yan ta'adda waɗanda suke halaka mutane domin neman kuɗin fansa ko kuma yin fashi domin neman dukiya. Malam Ibrahim Katsina tsohon darakta ne a hukumar tsaro ta farin kaya DSS a Najeriya kuma mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara akan sha'anin tsaro ya min ƙarin bayani dangane da muhimmancin wannan kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a daidai wannan lokacin da matsalolin tsaro suka yi kamari inda yake cewa
duk matsalan da muke fuskanta a ƙasar nan ai community based ne wato mutane sun san waɗanda ke tare da su makwabtansu ne ƴan uwansu ne abokansu ne ke waɗannan abubuwan amma sai su kife ma jami'an tsaro ciki. Ka san dan makwabcinka mugu ne, ka san dan gidanku barawo ne, ba ka faɗa mu jami'an tsaro sai bala'i ya faru sai ka ji ana labari a majalisa aiko munji. Wato abin da shiga muka sake nufi yana jawo hankalin al'umma. Mu gudu tare mu tsire tare shi ne tsaro. Duniya ta wuce inda za ka gabo kai shu. A'a abin da ka gani ka fahimta kake zargi, to je ka ga mu jami'an tsaro. Mu lura ji mafi yawancin jami'an tsaron nan namu ai baki ne ba san al'ummar da suke mu harkar tsaro ba. So wallahi mutane mun taimaka musu da bayanai na sirri. So ina ga jama'a su ba wannan kira na shugaban kasa muhimmanci kuma a lura cewa idan muka taimaka mu jami'an tsaron nan to mun taimaki kanmu ne.
Amma a matsayinka na tsohon director na hukumar DSS ta kasar Najeriya ka san cewa idan ana bin tabarau sai an dubi ta mabi sau domin 'yan kasa suna kokawa cewa ko sun ba da bayanan sirrin nan ko zai ba amfani da shi ko za a yi ciniki da shi ko ma a yi amfani da shi a fallasa su 'yan ta'addan su kawo musu hari su ci zalinsu. Ta yaya kake ganin 'yan kasa za su yadda idan suna ɗar-ɗar da ba da bayanan nan da za a iya cutar da su a kansu?
Farko dai su kansu jami'an tsaro din ya kamata su canza ɗabi'ansu. Bara gurbi cikin su waɗanda ke amfani da irin wanda masu cutar da jama'a to dole a yi maganin su saboda in kana so jama'a su ba ka labari to sai sun amintu da kai kuma sun nutsu cewa in suka baka bayanai ba za a cutar da su ba. Amma yanzu kuma akwai hanyoyin sadarwa wanda ba ma sai ka je ba kana yin waya faɗi ga abin da ka gani ga wuri kasa wanda kuma ya rage gare su je su bincika.
Alhaji Ibrahim Katsina kenan tsohon daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS kuma a yanzu mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara akan sha'anin tsaro. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da wannan hatsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu.
Yau zorin ciwon ya mace ya karbi bakoncin Hajiya Amina Lamido, tsohuwar yar jarida mai ritaya wacce ta yi gwagwarmaya a fannonin harkokin mata da dama, da kuma Hajiya Binta Ibrahim, kakakin kungiyar mata ta kasa NCWS Reshen Abuja. Kuma tare za mu tattauna a game da maudu'in mu na yau, wace ce ya mace, wanda tun daga makon jiya aka saurari wani gutsirin bayanan Hajiya Binta, inda take cewa
idan ba a samu waɗanda suka fito suka riƙe wasu matsayin ba, to za mu dinga tafiya ne cikin duhu. Ba na ce bai dace ba ne, abinda nake nufi na ce kada ranka da hannu.
To yau za mu tashi akan bayanan Hajiya Amina Lamido a game da irin gwagwarmayar da ta yi a fannin aiki. Ai sauraro lafiya.
Lokacin da karama dai Better Life Program da ni aka gaddamar da ita a Abuja, sannan kuma na yi PRO ta Federation of Muslim Women Form 1 ta jihar Kaduna, na yi mataimakin shugaban ta kungiyar mata 'yan jarida reshen jihar Kaduna, na yi kuma secretary general, na yi ma'aji ta kungiyar 'yan jarida NUJ reshen NTA Kaduna. Na dan taba rubuce-rubuce, na yi littafin na farko ciwon ya mace, wanda dai ya shafi irin abubuwan nan da ake tattauna a kai batu na mata. Sannan kuma na yi yoyon takaici littafi ne shi ma a kan yoyon fitsari. Bayan na bar NTA, na je na ɗan yi rijistan kamfani na Kunami na magazin da kan mata ne.
Menene ra'ayinki game da maudu'in namu?
To wannan batu na mata da ake ta yi har ƙasa ta nade, ba za a daina ba. Don kamata ya ce ma dai aikin matan ya koma. Na faɗakar da 'yan uwansu mata akan shin wace ce mace, kuma menene matsayinta a cikin al'umma. A duk inda mace ta kasa fahimtar cewa matsayinta ya wuce na yarinya budurwa, matsayinta ya wuce na bazawara kawai, ta ɗauka muhimmancinta da matsayinta na uwa ne, to za a samu canji. Na wasan ci gasa tare mata da yawa, budurwar zuciya ya hana su gane cewa akwai lokacin 'yan matanci tsakanin wasu shekaru, watakila muna iya cewa 15-20. Daga nan kuma akwai lokacin da ya kamata mace ta gane cewar ta zama uwa. Ko me za ta yi ta ringa yin shi a matsayin darasi ne da yara na baya masu tasowa za su kalla kuma su koyi da shi. To amma aka san haka, mata da yawa ba su fahimci haka ba. Ina ma magana ne game da rayuwa ta cikin gida ta tsakanin uwa da 'ya'yanta, ban ma fito cikin al'umma baki ɗaya ba da irin kazantar da ke faruwa. Akwai sauran aiki, duk mace da ta kai matsayin uwa ya kamata yanzu hankalinta ya karkata ne ga faɗakar da sauran mata masu tasowa akan wace ce ba mace, daraja da kima duk Allah ya mana, amma mun yi watsi da shi. Abin da muka ɗauka kawai mu nuna mu mace ne mai shafe-shafe, mu sa kayan ado da ƙawa masu tsada, mu fita ballantana da kafofin sadarwa nan na zamani lo bayyazillahi. Sai ki ga mata a kafofin sadarwa na zamani a kowane nan ko TikTok sunan shi, mata suna fitowa da shiga da ba ta dace da mu ba. Uwa da 'ya'yanta suna fitowa suna abubuwa da ba al'ada ba ce ba, addini kuma bai da shi ba. In kika duba da yanzu addini ya karu, sani ya karu, malamai masu azi sun karu, banza da mata. Sannan kafofin da za ka ji su ko da baka je makaranta ba ma, bayan da aka saba sai dai a tarar rediyo da talabijin, yanzu akwai social media kullum suna kokari su faɗakar, amma abin ya ci tara. Da mun da ina ka ga yarinya karama tana wasu abubuwa sai ce in ta girma za ta daina. In aka ga budurwa tana wasu abubuwa sai ce in ta aure za ta daina. In aka ga bazawara tana wasu abubuwa marasa kyau nake magana, sai a ringa sa ran cewa in ta aure za ta daina. To kuma matan aure da suke yi yasha za su daina.
To Hajiya Binta, na yi miki wata tambaya inda kika fara bayani. Ko za ki mana bayanin abinda kike nufi dalla-dalla?
Na rike kungiya cikin ikon Allah, muna tafiyar da shi ne ta yanda mace za ta taso da darajarta, kuma tana abubuwan da ya dace bisa ga al'adunmu da kuma ibadunmu. In kika duba a ƙasanmu Najeriya, daga addinin Islama sai na Kirista, to kuma duka akwai inda aka tsaida ma mace matsayinta, saboda wannan bangaren da aka dora ta akai shi ne zai haifi sauran abubuwa. In kin duba shi ne zai kawo komai, domin idan ta rike wannan, to ko da tana shugabancin ƙasa ne, tana da kuma wannan tarbiyyar, to zaki ga komai
tafi daidai. Amma inda ni nake da sabani shine ta mance da ita mace ce ta dauka abin da namiji zai yi ta ma za ta iya yi. Inda ake samun matsala kenan za ta iya zama komi na rayuwa. Amma kar ta mance da ko ita wace ce domin darajar ta yafi wannan da take hange.
To Hajiya Amina, wace hanya za a bi wajen farkar da mata idan bacci ma suke sata?
To Malama Aisha, naga rasa ganewa. Mazan ne suke sakaci ko kuma matan ne zafin kansu ya yawa? So tare a group musamman Facebook da nake laikawa, in ji kaga kalaman wasu mata idan aka ya kan maza sai ki ga tamkar masu sun sallama mazan. In aka ce miji ya ce ga kuɗi ga gaza sai su ce abin kuɗin, ba su shi mutum bai da mahimmanci. Sannan kuma mazan su kuma nasu ɓangaren kamar sun saka ma matan ragamar gida. Matan kuma da yawa sun rungumi sana'o'i suna jin ni nake ma kaina komai to ni ce komai. To kin ga akwai matsala. Ai sai mace ta san darajar mijinta tukuna. Amma muddin mace tana jin cewa dan ni ce nake taimakon gida, ni ce kuma kan gida, akwai matsala. Kuma sannan abinda take fadi da abinda take yi, ƴaƴanta na kallo, makaranta ce ita ga ƴaƴanta. Sannan akwai kungiyoyi da zaki ga su har na shedanu akwai. Ban da shedanci. To irin wayannan iyayen matan da suke tasowa, yaran mata masu tasowa, su ne za su zama mata nagari da za su haifi nagartattun ƴaƴa nagari, wayanda nan gaba za su zama matan aure nagari, kuma su ma su haifi ƴaƴa nagari don su kyautata al'umma, a samu al'umma ta gari. Akwai matsala, sai mun sako da kanmu. Mun lallaɓa mazajen sun fahimci in cutar da mu suke yi, su fahimci suna cutar da mu. In sun ƙi gane nasihar mu a je ga magabata, a zama aure kenan. A cikin al'umma kuma sai ki ga mace uwa tana gogayya da 'yan mata. Wata ma gawayenta maza ne ta ce ta fi gane wa gawance da maza. To 'yanta ma za ta yi haka. Duk abin da ake ɗauka wayewa ne, muddin baya cikin kyakkyawan ɗabi'u kuma ba koyarwa ba ne na addini, ba zai kai mu ga nasara ba. Iyaye maza ku dage, ku sauke nauyin da ke kanku a kan matan, kuma fa kuna ba da mummunan gudunmawa ta wannan fuska. Mata kuma mu gane, ba yanzu muke ji ba gaba. Kina nan kina ta shirme ke zaro na wuce kafin ki farka kin ga furfura. In ma kina ganin maza na kallon ki a matsayin wata kyakkyawa ne, yara sun taso. Mata mu lura, mu riƙe mutuncin kanmu, mu riƙe mutuncin gidajenmu da mutuncin ƴaƴanmu, mutuncin al'adunmu da kuma koyarwan addininmu. Mu kwatanta mu koya ga macen kuma da ta samu dama na tafi take gogayya cikin al'umma ta hanyar ba da gudunmawa ko fannin na aiki. Kofane na mugamin irin na siyasa su ne ya kamata ma a ce sun zama malaman da za a rinka koyi daga gare su, daga ɗabi'unsu da al'adunsu da yadda suke mu'amala. Amma suna zama malamai ne na daban, to ta siga kowa na abin da ya gira ma.
To mi sauraro, abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muwani lafiya.
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru.
Shirin da rumun namu na wannan makon ne da jaridar Musahir ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda 13 a hukumar zaɓe mai zaman kanta da ya kawo su cancanta da a ba su waɗannan guraben ayyukan ba. Sai kuma jaridar Kamfani.net ta wallafa a farkon shafinta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka sun halara a Benin wanda kuma sun gudanar da zaɓen aji na kasashen da za su takare da a gasancin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda ƙasar Kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar Afirka. Har ila yau ta shaida mana cewar wani tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Renis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tsayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru Fikafo. Sai kuma jaridar Kamaru Tribune ta zai gunta mana cewar a ɓangaren 'yan awalan ƙasar jamhuriyar Kamaru gare ba ya samu dama komawa makarantun su ba a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokarin tsasawa a dukkan wannan bangaren domin su koma makarantun su idan aka koma hutu, amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen daliban su ansa kiran gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.